أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوشاه أوجوة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقريه دو da 34 wadda sai daidai da 23 ga watan 7 na shekara 2013 ta miladiya zamu tashi darasi a cikin darasin mu aya ta 157 a cikin suratul a'raf a tafsirin da muke a wannan masallaci mai albarka a cikin watan Ramadan al-mubarak Allah ya bamu albarkacin wannan wata ya bamu albarkacin karatun alqur'ani da tafsirin sa a cikin sa zamu fara da tambayoyi wannan tambaya ta farko tana cewa wanda yayi asuwaki da ikin a Darbejiya menene matsayin azumin sa da wanda yayi makilin fa meye matsayin azumin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam an sunnanta shi a sunnarsa da kan cewa ya kasance yana yin asuwaki ba tare da kayyadewa ko a cikin halin azumi ko ba a cikin halin azumi ba da wannan malamai kamar Imam al-Bukhari suka kafa hujja kan cewa babu laifi mutum ya aswaki a cikin watan Ramadan da rana ko da daddare ko a wani lokaci sai dai kamar yanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mai yin alwala a cikin azumi ya ce mai yin alwala ya rinka isa matuƙa wajen iskin shafi idan wajen shakarwa a hanci sai dai in ya kasance yana azumi wanda ya nuna wajarcin mai azumi ya taharrus wato yayi kaka tsantsan ya kam ya kokari ya yaki da abinda ke shiga cikin jikinsa kada ya wuce ya shiga makogaro idan ruwan shakarwa na alwala an ce mutum kada ya isa matuƙa wajen jansa yanda zai shige cikin makogaro da nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Laqith ibn Sadira yace wa balis bil istinshaf illa an takuna sa'ima kai isa matuƙa wajen shakarwa a hancin ka sai dai in kana azumi don ana azumi an ce kada ya isa matuƙa wajen yin wannan to haka zalika idan yana asuwaki a cikin azumi duk da zahirin nusus sun nuna za a iya yi to kada ya isa matuƙa wato yayi tsantseni yayi taka tsantsan da kada ya haɗiye wato gurgudin abin itikafi a abin asuwakin ko kuma abin da yake ya taro a bakinsa na tsantsanin abin asuwakin to wannan hukunci daidai ne ga wanda yake asuwaki da makilin ko wanda yake asuwaki da wato itacen Darbejiya wanda yake da ɗaci sai bakin ƙoƙarinsa kada ya haɗiye abin da yake yana daga wannan makilin ɗin ko yana daga abin da ya tauna ko abin da ya samu a bakinsa na wato madar ita Darbejiya din idan yayi wannan tsantseni to babu komai a gare shi babu komai a azuminsa insha Allah dan Allah me yake hukuncin musabiha bayan an idar da sallah zaka ga mutane daga an idar da sallah suka yi haka hakan ya dace da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a wato ita musabaha ɗaya daga cikin uslub ɗaya daga cikin sunnonin yanda musulmi suke gaisuwa ne kamar yanda ya tabbata na fi'ilin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Mu'adh wanda yazo duk da yake hadisin yana da rauni cewa ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan na ganka ya Rasulullah zan yi sujada ni gare ka idan na haddace dan uwana zan yi sujada ni a gare shi zan rungume shi ne ya tambaye shi da irin abubuwan da zai yi yace koko zan kama hannunsa ne ne musafaha da shi ya tabbatar da shi akan musafaha to wanda wannan in aka hada shi tare da sauran ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam na yaduwar musafaha a cikin al'umma a zamanin sa tsakanin musulmi ba tare da wani inkari ba wanda yake sunna ce taqririyya wannan yana nuna wannan shine sunna yin musafaha yayin gaisuwa to amma baya daga cikin ayyukan da ake yi na sallah cewa an yi da sallah ai wannan musafaha idan mutum ya yi shi kawai bisa ya ga dan uwansa ya gaisa da shi ya musafaha da shi babu laifi amma in ya mai da shi daga cikin ayyukan da ake bayan an yi sallah kai musafaha da na hagunka kai musafaha da na damanka ai kai musafaha da na dama sannan kai da na hagu ya zamanto wannan wato ya zamanto aiki da ake yi bayan kowace sallah ya zamanto al-ibtida'u fid din kamar yanda Sheikh Usman a cikin littafin Ihya'u Sunna ya kidaya shi a cikin ayyukan bid'a da ake na addini waɗansu sun sanya bayan kowace sallar asuba da bayan kowace sallar la'asar sai an yi wannan musafa a waɗansu wuraren ma zaka ga har da wani zikiri khas da ake yi bayan an yi kamar aka kammale shi yayin da suke idan an idar da sallah sai a tashi wanda yake daga can gefen hagu sai ya fara yana ya gaisa musafa da wanda yake kusa da shi sannan yana juyawa ayi musafa da wanda yake na can gefen sannan ya biyo layi yana musafaha da wanda yake a wannan sahun a juya zuwa ga sahu na biyu ana yi ana yani ne ne suke yi suna assalatu wassalamu alayka ya rasulullah salawatullahi alayka ya nabiyyi salamu alayka ya rasul salamu alayka salawatullahi alayka ana yi har sai an gama da kowa ya gaisa da kowa a cikin masallacin sannan sai a fita bayan kowace sallah haka take to wannan shine wanda Sheikh Usman irin sa wanda yayi tambihi akan cewa yin haka bid'a ne a cikin addini da bai kamata mutum yayi wannan ba da kuma dai wanda duk za a mai da shi ya zamanto aiki ne lazimi wato lazimi ne na idar da sallah cewa sai an yi wannan musafahar to wanda yayi shi a wannan hay'ar ya aikata bid'a amma idan abu ne wanda yake kamar ka gade ba ga dan uwanka ba kuka zo kai sallah tare a masallaci bayan sallah ka gaita da shi wannan babu laifi in baka mai da shi a bisa iskar wato sunna ce daga cikin sunnonin idarwa da sallah ba menene hukuncin wanda yake mai da wuri a masallaci permanent seat kujerar dindindin kamar ta United Nations wanda wato wanda mun tabbatar da masallaci ɗakin Allah ne babu wanda yake da ikon hana wani zama a waje ko kuma ya ware waje wai sai shi da ƴan uwansa ne kawai za su zauna dan Allah ya kamata a fahimtar da mutane akwai ka'idar shari'a da take la isara fi ta'at ba a fifita juna a wajen aikin ta'a yana daga cikin aikin ta'a mutum ya zauna a sahun farko na sallah ya sallah a sahun farko domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san alkhairin da ke cikin yin sallah a cikin sahu na daya kuma aka ce ba za a yi sallah a wajen ba sai an yi ƙuri'a da mutane sun yadda su zo su yi ƙuri'ar don su samu wannan falalar to wanda ya nuna wanda ya samu wannan falalar to bai kamata kuma ya fifita wani ba in wani ya zo ya ce a to bismillah shi ya koma daga baya to amma wannan ba yana nufin kuma kan cewar ka keɓance waje ka ce wannan wajen naka ne ba wanda zai zauna ba saboda masallaci wuri ne wanda yake kamar filin mina kamar wato an san a filin mina ko a wajin da ake zuwa a yi zaman kwana uku bayan sallah a lokacin aikin hajji hadisi ya zo cewa mina munaful liman sabaq mina wajen wato a masauki ne ga wanda ya riga zuwa saboda haka masallaci haka shi ma yake waje ne ga wanda ya riga zuwa a cikin sahun farko ya samu waje shikenan to amma idan mutum ya samu waje ya zo ya zauna sai wata bukata ta taso masa ya fita ko zai je ya alwala ko zai je ya biya wata bukatar sa ya dawo kafin wannan sallar da ya aje da ya zo domin ta to shine a hakku shi ya fi cancanta da wannan wajen saboda haka zaka iya amma mutum ya turo wani cin asuba a zo a yi masa shimfiɗa cewa ya kama wannan wajen to wannan ba shi da asali a cikin addini wannan yana daga cikin shiga cikin haƙƙin mutane ka zo waje domin ka zauna sun san akwai wato suna yin abin nan a haramin Makka za ka ga akwai waɗansu mutanen waɗansu wata ƙasa ba zan faɗi ƙasar ba wato hayar su ake yi ana biyan su riyal 50 za su zo da wuri daga an yi sallar la'asar za su zo su kama su zauna a waje ba dan su yi sallah a wajen bane akwai wanda su zo su kama wa wajen sai gab da za a kira sallah saboda ana so a zauna a filin da ake dawafi akwai iska a nan wajen a musu mutane su zo su sha ruwa sai gab da za a yi sallah sai ya gan shi ya zo sai ya ga mutum ya tashi ya karkata rigarsa ya je nemi kuma wani wajen da zai je ya zauna ya karɓi riyal 50 ɗinsa ya da ya biya na wanda aka ajiye ma waje bala in ta nauki bala ta nauki to amma ne hukuncin wannan cikin riyal 50 ɗin da aka biya shi sai malaman fiƙhu su yi ya halatta a yi tijara da ayyukan ɗa'a da abin da yake da manfa'a za ka yi tijara a kai. To a shahid dai wannan bai halatta mutum ya zo ya keɓance waje ya ce sai shi ne zai zauna ba, amma in ya zo ya riga ya zauna to fa huwa ahaqqu bihi, shi ya fi cancanta da wannan wajen bisa waninsa, amma ba zai turo domin a hajjaje masa wajen ba. Wannan akwai asar da al-Imamu Dzarkashi ya kawo, na daɗe da karanta littafin amma na taɓa ambata muku wannan littafin da annabin ilimi su duba ila mustajib bi ahkamil masajid, ya kawo wannan matsalar a cikin littafin, kuma ya kawo waɗansu asar da suke da alaƙa da hukuncin shari'a akan wannan.
Na'am.
Wanda zai tsallaka domin sai ya zo sahun gaba, idan ya ga furja in ya ga waje inda zai iya zama babu laifi ya taho, amma ba tare da yawan mutane idaya ba. Idaya shi ne ka rinka taka rigar mutum ko ka taka kafadarsa ko ka tsallake kafadarsa, amma in za ka ce ya buɗa maka ne ka wuce domin ka gano makami a gaba, wannan yana da haƙƙi, saboda su wanda suke zaune a cikin masallacin sun yi tafsiri wajen rashin cika sahu da barin furja a gabansu, tunda ana san a cike furaj wato kafa wadda take a cikin sahu. Malamai sun yi sharhin wannan Ibn Hajar a cikin hadisin Idris faqad azai, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yayin da yake keta sahu ranar Juma'a yake ta zauna ta riga ta gama tsirtar mutane. Ibn Hajar ya yi ishara ga wannan, wanda malamai suka ambata cewa yana daga cikin surar da ya halatta mutum ya keta sahu ba tare da idayar mutane ba, domin ya cike wata furja da take gabansa. Babu a sahu gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlali wan nuha, waɗanda suke ma'abuta wato hankali da ma'abuta wato dattaku, su zamanto su ne wanda suke kusa da ni a cikin sahu. Saboda haka babu laifi don waɗanda suke kusa da liman sun zamanto makarantar Alƙur'ani ne, kamar yadda za a ga ake yi a harami za a keɓance wanda suke dab da liman alal aqalla wajen mutum hudu ko mutum biyar, zamanto su ma limamai ne na cikin harami din wanda suke sallah, ko kuma waɗanda suke masana malamai makaranta Alƙur'ani. Wannan hadisin asali ne ga wannan, kuma malamai sun yi fatuwar kan cewa a keɓance waje ga wulatul amri, cewa gabanni, saboda tsare rayuwarsu da tsare su daga waɗanda suke su nema su cuce su babu laifi. Amma wannan bai kai a ce har a yi ɗaki a ciki ba, kamar yadda aka yi a Sham, kuma kamar yadda za a gani a waɗansu masallatai kama a ƙasa a waɗansu ƙasashen garuruwanmu za a ga an yi wannan ɗan ɗaki a cikin sahun farko, wanda nan shugabanni suke shiga su sallah, wato a tsare sahun a yi ɗaki a wajen. Saboda haka wanda suke cikin liman da yana waje, amma su kuma an yi musu nasu ɗakin kuma a tsakiyar sahu, wannan yana daga cikin bid'a a cikin addini. Ya halatta wanda aka kawo wa ruwa ya yi karatu ko addu'a ya yi tambaya shin me za a yi da shi domin kar a yi abin da bai dace ba da wannan ruwan? Babu ƙwarai da gaske ya halatta ka bincika domin kada ya zamanto kan cewar an yi amfani ka taimaka a cikin saɓon Allah. Sannan kuma idan don Allah ina neman addu'a daga bakin ƴan uwa musulmi da kuma nasiha daga gare ka, domin Allah ya jarabe mu da mahaifiya, Allah ya raba mu da ita lafiya. Amin, na gode. Allah maɗaukakin sarki ya raba ka da ita lafiya, Allah ya azurta ka da birran ya sauƙaƙe mata biyayya a gare ta da kyautata mata, har Allah ya raba ku ko kai ko ita, wanda duk ya riga wani ba wanda ya san wanda ajalinsa zai zo daga farko. Sannan a tafsirin aya ta 149 inda Allah yake cewa in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin, shin menene bambancin tsakanin rahama da gafara? Kuma wannan ka'idar za ta yi aiki a nan, wato idastama'a iftaraqa wa idastaraqa ijtama'a, a wannan ba za ta zo a nan ba. Rahama daban, gafara daban. Rahama shi ne jin kai, wato iradatul ihsan, nufin kyautatawar Allah gare ka. gafara kuwa shine a gafarta maka zunubanka, ma'ana wato a yake maka zunubai. Yakewar zunubai shine Allah kada ya rike ka da wannan zunubi a lahira, ya maka azaba saboda kai, kuma a nan duniya kada tasirin zunubin ya same ka, inda zunubi yana da tasiri mummuna, yana hana arziki, yana hana tawfiki, yana kaiwa ya zuwa ga mutum ya sake aikata wani zunubin, yana takaita wato yana mugusta rayuwa, yana mugusta kama, yana tasiri akan lafiyar jiki. Duk wani yana daga cikin tasirin zunubai da idan kake kana neman Allah ya gafarta maka, wato Allah ya yaye maka wannan abu. Da gafarar zunubai da tafsirus sayyi'at, kankare miyagun ayyuka, duk ma'anar su daya. Amma rahama tana nufin wato iradatul ihsan, gafara tana daga cikin rahama, domin idan Allah ya yi maka gafara ya yi maka rahama. To amma rahama ta fi abinda gafara ta kunsa, tunda bayan gafara rahamar Allah shine Allah madaukakin sarki ya maka muwafaka kada ka sake yin zunubi. Ya daga cikin rahamar Allah, ya daga cikin rahamar Allah, Allah ya sanya ka kai istiqama, ba za ka sake karkata ga barin tafarkin sa ba. Ya daga cikin rahamar Allah, Allah ya baka kyakkyawan cikawa. Duk wani ya daga cikin rahamar Allah. Rahamar Allah ta fi komai yalwa. Saboda haka ba kamar musulunci da imani bane da suke idan sun haɗu ma'anar su ɗaya, amma in sun rabu kowa da ma'anarsa ba babu su ɗaya ba. Kuma kamar yadda nace Allah ya kaddamar da rahma a wannan ayar a bisa gafara, amma a cikin farkon surar an kaddamar da gafara akan rahama wajen addu'ar annabi Adam da Hawwa. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اما انا كنت لئن لم ترحمنا ربنا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وان دي يكي نونا اكوني اكوي نقطه ديسا اقدمت دا دين با دين با اما دي بما نسو دبنشي كما شيسا اكي حدا سو تارا وجن الدعاء با ابابن كرففاوا بني ابابن شوا ايمانا ابن بتيم بايا abinda ɗayan bai kunshe shi ba. Sannan tambaya ta biyu, gafara da rahama, Allah ya ƙara mana gafara da rahama. Naji ƙaunar Sheikh Zarbanul Ghamidi, don Allah ko akwai wasu rubutu da ya yi, ina neman ko wani website nashi, Allah ya ƙara masa lafiya da imani. Ya Allah, wallahi ina ƙaunar shi, don Allah ai mana ishara da inda za mu samu rubuce-rubucensa. Sheikh Zarban ya yi rubuce-rubuce, daga ciki akwai littafinsa da ya samu digiri na biyu da shi, Himayatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Himat Tauhid, sannan da littafinsa da ya samu digiri na uku na doktor da shi, Aqaidus Salatu was-Sab'ina Firqa, sannan akwai jam'in hudubobinsa wanda aka tara, littafan suna nan yana raba su, amma ban yi tsammanin an sa su a website ba. Amma ka iya bincika musamman hudubobinsa, watakila insha Allah ba daɗewa ba a sanya su a cikin internet. Sannan tambaya ta ƙarshe, shin waɗannan malaman sunna ne zan iya sauraron su? Abdulrahim Green, Zakir Naik, Harun Yahaya, Jamal Badawi, Yasir Qadi. To dire ba wanda Harun Yahaya na karanta tafansa ya keɓanta da fanni na ilimi wanda sauran malamai ba su san shi ba, ko ba sa bincike a kansa, shine binciken irin abubuwan da zamani ya kawo da ganin yadda Al-Qur'ani ya bayyana su. Wannan babu laifi a koyi wannan bangaren ilimi daga wajensa. Zakir Naik shi ma Allah ya bashi haddar Al-Qur'ani da sanin littafan mutanen da sanin zato a littafin Bible, da kuma amfani da shi wajen kiran musulmi zuwa ga imani, da kuma abubuwa na wa'azi. Babu laifi mutum a saurare shi. Abdulrahman Green ban taɓa jin maganarsa ba. Jamal Badawi shi ma ban taɓa jin maganarsa ba. Yasir Qadi na san shi, ya yi karatu a bayanmu a Madina, ɗan America ne. To ban san irin abubuwan da yake faɗa ba yanzu, amma sanina da shi ya yi karatu a bisa tafarkin sunna, ya karanta digirinsa na farko a kulliyatul hadith kamar yadda muka karanta, sannan yaje ya karanta digirinsa na biyu a kulliyatul da'awa wa usuluddin, ilimin tauhidi kenan da ilimin da'awa. Kama ba san irin abubuwan da yake faɗa ba, a yanzu ba zan iya cewa komai a kansa ba. Duk abinda ka ji a wajen wani wanda ka sani wato ko shi ka auna abu da al-muhkam wal mutashabihat abin da yake yake rikice maka ka auna shi da abin da yake sananne tabbatacce na addini in ya dace da shi shikenan in bai dace da shi ba kana shaka ka tambayi wanda ka aminta da ilimin sa yayi maka hukunci kan abin da ka faɗa kan abin da wannan mutum ya faɗa ba na san mu yawaita magana akan malamai na zamani kamar yanda za a ga waɗansu sun yi doguwar ka'ima na kan cewa ga bayani kan malaman zamani wani mustaqimi ne ahlus sunna ne wani mubtadi'in muhtari wani dalul mudillul mubin babu wannan yana daga cikin fitina a cikin addini da magana a cikin irdun mutane bai halatta ba wanda ya zo da abu wanda yake abin inkari a yi masa inkari amma wanda bai zo da abin inkari ba al-aslu fil muslimi salama asali akan kowane musulmi ka dauke shi akan salama akan cewar yardajje ne amintacce ne har sai idan sabanin wannan ya bayyana a gare shi ka dauki wannan ka'ida Allah madaukakin sarki ya mana gaban kasa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرا والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
نعم الله جل وعلا كما يند موسى غني يا سيدنا كما يند النبي موسى ينيما ما متاننسا واتو يشجد دسو شكين رحمة سا ايتي انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك ياي wannan addu'a annabi Musa yayi wannan addu'a ga mutanansa na gafara da rahama Allah yake rahmarsa ta yalwaci dukkan komai amma ga waɗanda suka cancanci wannan rahama sune Allah yake fasa aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun zan wajabta wannan rahama ta wa ga masu takawa da masu bayar da zakka kuma waɗanda za su rinka imani waɗanda suke yi kuma za su ci gaba da yin imani da ayoyina saboda haka a cikin wannan akwai ishara kace kan cewa ba duk mutanen annabi Musa ne za su samu wannan rahama ba sai waɗanda suka sifantu da wannan sifa to sai Allah ya ci gaba da sifanta su wane ne waɗannan wanda Allah ya wajabta rahamar ta su akan su wanda zai ba su sai yace alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi sune waɗanda suke bin manzo annabi ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum wanda wannan annabi ummi shine wanda suka samu sifarsa abar rubutawa a wajen su fi tawrati wal injili a cikin at-taura da injila ya'muruhum bil ma'ruf yana umartar su da abin da yake sananne karbabbe a cikin shari'a da hankali وينهاهم عن المنكر ينهانا سجبر المنكر شيني أبند أكي كنسا أشكين شريعة دحنكل ويحل لهم ويحرم وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات يكي حرم تا يكي حل تامس داتا كان أبو بوا نأبنشي ويحرم عليهم الخبائث يكي حرم تامس مونا ناما سوشوشروا ويضع عنهم إسرهم يكي سريفت يكي سوكي مسو نوينسو والأغلال التي كانت عليهم دقوقني وأن دفتك تسنج وتطور أوري نشري أرسو دفتك تسنج أن تورا أكنسو وفال الله يكي فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وأن دفتك تسنج وأن ننصفت سكي فالذين سكي إيمان بشي وعذروه سكت ألف فشأن ننسى ونصروه سكت مكيشي واتبعوا النور الذي أنزل معه وما سكت بي حسن دعاك سوكت تاردشي أولئك هم المفلحون وأن سوني كأيمر ما سوى فلاح سوني ما سوى حكيك من ربو باوصن سبا وأن الله مدعوك تنسر كي يسفنسى شي ور waɗanda Allah zai wajabta musu rahamarsa sune wanda suka sifantu da wannan sifa ta imani da annabi na ƙarshen zamani to ta yaya za a yi waɗanda ba su riske shi ba za su yi imani da shi shine fi azama akan imani da shi saboda haka kaga mutanen annabi Musa da suke zamani da shi da suka yi azama akan cewa idan ya bayyana a gare su za su yi imani da shi sun shiga ciki annabawa wanda suka biyo bayan annabi Musa wanda kowanne idan yazo zai ce wa mutanansa idan Allah ya bayyana annabi a cikin ku na ƙarshen zamani wanda ambatansa yazo a cikin littafin mu za ku yi imani da shi sun shiga ciki wanda tafiya ta yi tafiya har suka zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ganshi suka yi imani da shi har Allah ya naka kasa sun shiga ciki to waɗannan sune kadai waɗanda yake masu rabauta saboda haka a cikin wannan ba za ka yi mamaki ba idan ka ga Yahudawa a cikin tarihinsu sun kasance masu sauraron bayyanan wannan annabi wanda dalilin da yasa aka samu Yahudawa a Madina kenan Madina ba garin Yahudawa ba ce Madina garin Larabawa ne ɗan Yaman su suka taso suka zo suka zauna a Madina Al-Aus wal Khazraj asalin ɗan Yaman ne suka zo suka zauna ba wani abu ne ya kawo Yahudawa kabilunsu guda uku da Banu Nadir da Banu Qainuqa da Banu Qurayza suka zo suka zauna a Madina waɗansu suka zauna a Khaibar face suna sun zo su jiran bayyanan wannan annabin na ƙarshen zamani dalilin da yasa suka bar iyayensu da kakanninsu suka bar wannan wajen kuma shi yasa Allah yake cewa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi yasa Allah madaukakin sarki ya zage su da cewa da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirta da shi da suna cema idan suka yi yaki in suka yi fada da Aus da Khazraj kabila ta Yahudu in suka yi fada da mutanen Madina sai su ce to ai lokaci ya kusa da annabin ƙarshen zamani zai zo da Allah yana bayyana shi Allah zai ba mu nasara a kan ku mu karkashe ku irin kisan da aka yi ma'adawa da samudawa Allah madaukakin sarki yace walamma ja'ahum kitabun min indillahi مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به يا عند لساف الله يزو مسو مي جسكت عبن دي تتارد دي الحالي تنكت ان شي سنا نيما نسر الله يزو ونن النبن دي يزو دو ونن لساف تو دا عبن دي سكا سني يزو مسو سي سكا كاتر شي مسو شي يسا يهود أوس دا خزرك سكا جي سكا شي مسو يا معاشر اليهود كجوز أوران الله ku ne kuke ce mana fa annabin nan zai zo wanda za ku samu nasara Allah ta a hannunsa ko karkashe mu amma yanzu gashi ya zo kuna cewa ba shi bane wanda ya nuna kan cewar a cikin tarihinsu abinda suke jira kenan to amma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka rubu kashi kashi waɗansu sai suka ce annabi ne amma na Larabawa ba namu ba kamar yadda Ibn Sayyad yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa atashhadu anni rasulullah yace ashhadu annaka rasulullah ila al-arab yace na shaida cewa kai annabin Allah ne zuwa ga Larabawa an yi wannan firkar wanda ake ce musu al-isawiyun daga cikin Yahudawan kasar Iran mabiya Abu Isa al-Isfahani wanda ake ce musu suna daga cikin firkar wanda ake ce waɗansu sun ce firka ne na Yahudawa wanda ake ce musu Jesu wato mabiya ba wai mabiya annabi ba wai yahuda da suke da annabi Isa ba wanda aka sani tun da tarihin farko wanda yahuda suka rinka ce musu jesus wato a isawiyun akwai isawiyun na baya da suka zo sune wanda suka yi mabiya wannan abu isa al-isfahani da suka ce shin yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne amma manzon allah ga larabawa kawai ba ga yahudawa ba saboda su sunce ai yahuda shari'ar annabi musa ba za a yi mata nasu ba ba za a shafe ta ba ba zai yi wani annabi ya zo wanda su yahudu za su imani da shi ba in ba yahude ba kuma sai suka manta da abin da ke cikin littafinsu domin abin da ke cikin littafinsu kamar yadda allah ta'ala ya ce allazi yajidunahu maktuban indahum allah ya ambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sifarsa ai allazi yajidunahu ai yajiduna wasfahu wa na'tuhu يجدون وصفه ونعته سنسى مصفر النبي صفر النبي صلى الله عليه وسلم بيد حال سيكي أتكلم لتافوس أقول ما لمنس سنشاي ونن بيان وتسنس صفر سا أتكي أم بياناشي ديند سكي ديند أم بياناشي دكان شوار زن أيقومس النبي النبي موسى يتيو موسى أنا زن أيقومس النبي كمر كي daga cikin ƴan uwansu to wani yana daga cikin su ne amma sai aka ce daga cikin sai suka fassara a taurat cewa daga cikin su amma nassin a taurat daga cikin ƴan uwansu su waye ƴan uwansu larabawa jikokin uban jikokin babban su jikokin annabi isma'il domin su ƴaƴan annabi ishaq ne zuriyar annabi ishaq domin ƴaƴan annabi yaqub ne annabi yaqub kuma shine dan annabi ishaq saboda haka ƴan uwansu a cikin al'ummomi sune larabawa zuriyar annabi isma'il kuma sun karanta allah ya ce allah ya bayyana haskensa ya bayyana a tsoro sina haskensa ya bayyana a wurin da ake fassarawa da baitul laham inda aka haifa annabi isa sannan haskensa ya bayyana a duwatsun farana farana ita ce sunan kasar makka duwatsun farana shine inda Allah wahayi ya soma wahayi a kan dutsen Hira Jabal Nur duwatsun farana duk suna karantawa shi yasa malaman su da suka karanta suna ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ai kai ne wanda muka samu ambatansa kamar irin su Abdullahi ibn Salam daga baya a cikin tarihi kamar irin su Samau al-Ibn Yahya al-Andalusi wani babban malamin mathematics babban malamin wanda akwai littafi da ya rubuta akan right angle triangle kun san masu ilimin geometry akwai wato abin da mai kusurwa uku triangle wanda take ne right angle mai tsaya wato mai aluja tsayayye to ya rubuta littafi a kanta to ya rubuta littafi wajen raddi ga yahudawa badrul majhud fi ilham al-yahud ya mutu a shekara ta 570 a cikin tarihin musulunci shekara ta 1175 a kalandar kirista mutumin Andalus ne mutumin Spain ne bature ne amma ya hijira ya koma can kasar Farisa a can ya gama rayuwarsa ya yawan rubucensa duk a can suke sun ka duba al'alam akwai labarinsa As-Samau al-Ibn Yahya al-Andalusi ya daga cikin waɗanda manya-manyan malaman yahudawa a cikin tarihi da suka musulunta da Professor Abdul Ahad Dawud mutumin Iraki ne babban malamin addinin Kirista ne Roman Catholic ne Benjamin yaya sunan akwai in kuka je cikin Google ku bincika Muhammad in the Bible littafi ne wanda shi Abdul Ahad Dawud ya rubuta ya fara littafin nan da wannan ayar da muke karantawa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum ita ce littafin wannan ayar in kuka je za ku ga hadda hoton sa ni da malam Sa'id muna ganin hoton sa
na'am
kun gani ga hoton sa Abdul Ahad Dawud a farkon karnin baya da wuce kun ganshi kuna ganin sa Bature sak amma musulmi ne da ya rubuta littafi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Bible littafin yana nan ana sananne ne akwai shi ma a cikin internet ko kaje sai ku download din ka gaba ki ɗayan sa malami ne babba a cikin addinin Kirista kuma ba wani abu ne ya sanya shi musulunta ba illa karanta alqur'ani da ganin yanda Allah ya bayyana yake cewa sun samu ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin littafin su to kuma a cikin fadin Allah alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi akwai gwaninta ta Al-Qur'ani da bayyana cewar Al-Qur'ani ya zo ya san abinda ya san fatan ahlul kitab kuma ya zo ya shiryar da su daga cikin fatan su domin da ahlul kitab aka suka karanta ayoyin nan da suke nuna kan cewa annabi zai zo irin annabi Musa wanda Allah zai yi magana zai sanya Allah zai sanya maganar sa a bakin sa kamar yadda ya sanya maganar sa a bakin annabi Musa duk abinda Allah ya masa wa umarni da shi shi zai faɗa to sai suka ce a'a wannan annabin wane ne sai suka ce Samuel ne Samuel to amma Samuel annabi ne ba manzo ba saboda bai zo da shari'a ba annabi ne ba manzo ba tunda ku bai zo da shari'a ba kaga bai kamata annabi Musa ba shi kuma annabi Musa yace annabi ne wanda ya zama to kamar annabi Musa wato wanda ya zo da shari'a to shine sai Allah ya fara cewa alladine tabi'unar rasula sune masu bin ar-rasul ar-rasul shine mai zuwa da shari'a saboda haka a cikin wannan akwai raddi ga yahudu cewa ba annabin da kuke cewa shi bane shi wannan annabi da annabi Musa da ambaton sai zuwa cikin littafin ku rasul ne mai zuwa da shari'a ne saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Samuel din da kuke faɗa ba saboda haka wannan duk wanda ya san littafin yahudawa ya san tarihin su idan ya karanta wannan ayar dole wato a sha'anin alqur'ani ya fasa masa hankali yace gashi fa yanda Allah madaukakin sarki yake bayyana gaskiya da babu wani istibahi babu wani rikici ga duk wanda yake neman gaskiya wato wanda annabin da Allah madaukakin sarki yayi yace annabi Musa ya bishara da shi rasul ne domin ar-rasul shine wanda yazo da shari'a annabi shine wanda yazo da wahayi akan shari'ar wani annabi kafin shi to ya sifanta wannan annabi da kuma kan cewa annabiyul ummi annabin ummi wajen me ake nufi annabi ummi shine wanda baya rubutu baya karatu me yasa aka ce masa ummi malaman larabci sun ce an ce masa ummi dan a danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa nisbatun ilal um domin al um ita ce wadda take yawanci a bisa al'adar larabawa mata ba sa rubutu ba sa karatu rubutu da karatu a wajen maza ne a wajen uba ne to da aka danganta shi zuwa ga uwa wato an danganta shi zuwa ga wadda ba ta rubutu ba ta karatu waɗansu kuma suka ce an danganta shi zuwa ga uwa wato kamar yadda uwarsa take haihuwarsa bai iya rubutu bai iya karatu ba haka ya ci gaba da rayuwa waɗansu kuma malaman suka ce an nasabta shi zuwa ga ummi nasabtawa ne zuwa ga al'umma al'umma wadda take ummiya ita ce al'ummar larabawa wato annabin larabawa domin larabawa su aka sani da al-ummiyuna wato al'ummar da ba sa rubutu ba sa karatu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahfu mu al'umma ce ummiya domin haka yahudawa suke kiran larabawa suka ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil saboda babu wata tafarkin a kama mu dan mun cuci larabawa dan mun cuci ummiyai haka larabawa suke cewa wato idan ka ba su ajiyar kuɗi akwai daga cikin su wanda zai biya ka akwai daga cikin su ko inda za ka ba su ajiyar sisi ba zai baka ba sai ka tsaya a kanka da kyar sannan zai baka Allah ya ce suna haka ne saboda sun ce ai babu wani tafarkin cuta a kan mu dan mun cuci al-ummiyin wato wanda ba yahudawa ba goyin kenan to shi wannan annabi annabi ne ummi na wannan al'ummar wadda ba yahudiya ba saboda haka a cikin wannan akwai raddi gare su kan cewar annabin dole ya zamanto bani daga cikin bani Isra'il Allah ya ce annabi ne wanda yake ummi ba Isra'ili ba kuma wannan sifa da rashin rubutu da rashin karatu sifa ce ta naqasu amma a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sifa ce ta kamala kuma da nufi da hikimar Allah Allah ya sanya shi haka Allah ya ce wa ma kunta tadlu min qablihi min kitabi wa la taqutuhu bi yamini idan lartaba almubtilun ba kasance kana karanta wani littafi ba kafin wannan ya rasulullah ba kasance kana rubuta shi da hannunka ba da ta kasance a haka sai masu wato masu ƙaryatawa masu lalata gaskiya sai su rinka yin shakka sai su a'a watakila ya je ya karanto a wani waje ne watakila ya je ya kofa ne ya rubuto da hannunsa ya zo yana yin shiftarsa kama bai iya rubutu bai iya karatu ba ya zo da abin da ya gagaru wanda ya fi kowa iya rubutu da karatu kuma da ya zo da shi ya zo da shi da yaƙini ka san sau da yawa idan ana jarabawa barun baku satar anka. Idan ana jarabawa in kaje interview sai daga cikin abinda masu jarabawa suke dubawa amincinka da zuciyarka wajen bayanin abinda kake faɗa ko kuskure ne idan kana da aminci a cikin zuciyarka ka iya gano cewa ko kuskuren ne wani lokaci kake yaudare su akan cewa kuskuren ne amma gaskiya ne saboda abinda ba a yawanci sani ka san abu kuma ka sami ikon bayyana shi da aminci akan cewa ka san shi shine yake nuna kai wato ka isa mutuka wajen sanin sa wato kana da tamkini a sanin nasa to annabi sallallahu alaihi wasallam ilmin sa hake yake inni ala bayyinatin min rabbi ni ina kan bayani hujja mabayyaniya daga ubangiji na baya ko shakka a cikin abin in ya tashi bayanin wanda yake ya gani ne ra'ayul aini to a ce wanda yake wannan amma bai iya rubuto bai iya karatu ba ka san abin daga wajen Allah ne to shine hikima ta Allah jalla wa ala cewa ba wanne ba zaka san zaka san cewa wannan ilimin ya zamanto ba shi da abin da yake nuna cewa wanne ya koya masa ya tabbata cewa ba wanda ya koya masa in ba Allah ba wanda ya sanar da shi in ba Allah ba saboda haka ummiya sifa ce ta kamala ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga sauran mutane sifa ce wanda take ta nakasu kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mubadara yayi gaggawa wajen kawar da ita farkon aran zaman musulmi da quraishu a lokacin yakin badar bayan an gama yakin badar waɗanda aka kama daga cikin ribatattun yakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya koyar da dan ansar yaro daga cikin yaran ansar rubutu da karatu ya fanshi kansa kaga tun farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fara gina al'umma yace a kawar da a yaki da jahilci mahawul ummiya mahawul shine a larabawa suke cewa mahawul ummiya kawar da rashin iya yaki da jahilci da muke fassara shi a Hausa yaki da jahilci ka san mu yaki da jahilci a wurin mu da ake yi a makarantun dare da wanda kuma yanzu ake yi a makarantu aka sama Exodus JCE iya rubutu da karatu to a farkon wanda ya fara yi a farkon tarihin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ummiya din kuma aka sanya wannan al'umma ta zamanto al'umma ta rubutu da karatu cewa dukkan yace ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu ya ku wanda suka yi imani idan kuka yi ciniki na bashi ya zuwa ga ajali abun ambato ku rubuta shi wa la yaktub bainakum katibun bil adl marubuci ya rubuta da adalci tsakanin ku idan ma wanda yake da haƙƙin bai iya rubutu ba a nemo wanda zai rubuta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a koya ma Hafsa rubutu Hafsa matarsa kaga abinda larabawa ba su sani ba suna danganta mace zuwa ga rashin rubutu da saboda suna cewa bace bata iya rubutu da karatu ba hakkin ta bane ba abu ne wanda ya shafe ta ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a koya ma Hafsa rubutu ya nuna kan cewar mata ma ba ba su a baya ba saboda haka al'ummiya sifa ce ta kamala ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma sifa ce ta nakasu ga wanin sa shi yasa yayi kokari shi yasa ya sa al'ummar sa su zabura wajen neman ilimi na rubutu da karatu domin da shine za a tsare ilimi shi yasa aka rubuta alqur'ani shi yasa yayi izini a rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai yayi izini da a rubuta Abdullahi bin Amr bin al-As komai yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya rubuta bai masa inkari ba Abu Sha da yaji hudubar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hudubar bankwana yace ya Rasulullah kai umarni a rubuta mu yace uktubu li Abi Sha ku rubuta masa kuma yasa Zaid ibn Thabit a cikin rubutun ma ya koyi rubutun Yahudawa yace domin wasiƙa za ta zo min daga wajen waɗanda ba musulmi ba bana amince ma Yahudawa ga mun dosu za su karanta min wasiƙa ka je ka koyi yaran su da rubutun su cikin sati biyu ya koyi yaran Zaid ibn Thabit cikin sati biyu ya koyi yaran da maganar da rubutun da karatun to Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi da waɗannan sifofi na farko annabiyyul ummi annabi wanda yake ba isra'iliyyi ba annabin al'ummar larabawa annabi wanda baya rubutu baya karatu shi yasa ma in aka ce annabiyyul ummi shi ake nufi saboda haka wanda dai ake nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ambatonsa da sifarsa tabbatacciya ce a cikin abin da yake tare da suna at-taura da injila ba at-taura kawai ba har injila Ahmad Didat da kuma kamar shi Abdul Ahad Daud da na gaya muku sun kefanta da rubu da bincike wajen bayyana abubuwan da ambaton Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin Bible. Kuma kun ga a cikin Al-Qur'ani ya zo da kan cewa Annabi Isa ya faɗa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunansa balo-balo, yace wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kuma mai bishara gare ku da Annabi da zai zo bayana sunansa Ahmad, wanda shine ma'anar Paracletos wanda ambaton sa yazo a cikin Injilar Yohana. Abdul Ahad Daud yayi bayanin asalin wannan kalma da yadda asalin ta yake, yadda ta so aka fassara ta zuwa Greek da kuma aka fassara ta zuwa Turanci, har ma'anarta ta asali ta bata aka yi tahrifi don a dauke ta daga sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma nassan Annabi Isa ya ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Injila. Sifa ta biyu kenan. Sifa ta uku, ya'muruhum bil ma'ruf, yana umarta su da abin da yake kyakkyawa, shine duk abin da yake hankali da shari'a sun shaida akan kansa shine ma'ruf, wato al-fitratu salima ta yi shaida akan kansa, kamar adalci, kamar kyautata ma iyaye, kamar kyautata ma yan uwa, kamar kyautata ma talakawa, kamar biyayya ga shugaba da rashin warewa da yin tasbihi da Allah dare da rana, dukkan abubuwan da yin gaskiya da rashin rowa, dukkan kyawawan sifofi makarimul akhlaq da kuma adalci cikin hukunce-hukunce da cikin mu'amala, da dukkan wani abu wanda yake ihsani ne, kamar yadda Allah ta'ala yake inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba, Allah yana umarni da adalci da kyautatawa da bama dangi, wato da yin kyauta ga ƴan uwa. Kaga wannan duk abu ne wanda yake kyakkyawa. To haka shari'a ta ce al-ma'ruf shine abin da yake da shari'a da hankali duk sun yi shaida akan cewa wannan karfaffe ne wajen mutane, kuma yana hana munkari, shine dukkan abin da yake shari'a da hankali sun ƙi shi, kamar zalunci, kamar rowa, kamar bakin ciki. Bakin ciki da nake nufi ba ne na bakin cikin bakin rai ba. Ka san wani an ce maka ya ga littafin Sheikh Aidul Qarni la tahzan, kada kai kuncin rai, sai aka fassara shi da Hausa kada kai bakin ciki, yace wallahi shi baya bukatar wannan zabin dan baya kowa bakin ciki. Shi ya dauki bakin ciki ana nufin wato bakin ciki na kaiwa mutum mummunan nufi, kaiwa mutum hasada shi ake nufi. To Hausawa in suka ce bakin ciki suna da ma'ana biyu da suke nufi, akwai wannan ma'ana, akwai kuma ma'anar bacin rai da kuncin rai. To bakin cikin da ake nufi wanda yake munkari shine wannan bakin cikin na wato kaiwa mutum mummunan wato bukulu, kamar yadda ake cewa bukulu, kamar yadda ɗan zamani suke faɗa, duk wannan yana daga cikin al-munkar. Sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat, yana halatta musu dadadan abubuwa, dukkan wani abu wanda yake at-tayyib wato mai amfani, to shari'a ta to abinci ne na ci, shari'a ta halatta shi. So zaka duk wani abu wanda yake mai amfani, to zaka samu shari'a ta halatta shi, don haka ba iyakance halal ba, ba iyakance halal ba, za ka iyakance halal ba, saboda kowace wani abu zai fito. Sabo yanzu kamar biskit, akwai biskit a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko chakulat, to amma tunda yana daga cikin, sai ka duba haka, yana daga cikin tayyibat ko yana daga cikin khaba'is, yana daga cikin abubuwa masu amfani dadadan abubuwa ko yana daga cikin masu cutarwa munana, yana daga cikin tayyibat, saboda haka halal ne. Da wannan ka'idar aka ce duk abin da ke bai al-asl fil ashiya al-hal, asali a cikin dukkan wani abu halal ne har sai ka samu dalilin haramci. Saboda haka ba za ka je ka nemi kan cewa menene ya halatta biskit ba ko menene ya halatta chocolate, ba ka buƙatar ka je ka nemi wannan, amma sai ka ce menene ya haramta shi, in ba ka abin da ya haramta shi ba shikenan halal. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, yana haramta musu abubuwa masu cutarwa. Al-khaba'ith jam'u khabith, shi dukkan wani abu wanda yake mummuna, abu wanda yake na ƙazanta, abu wanda yake ran dan adam baya son sa saboda cutar sa, abu wanda yake cutar da dabi'a, yake cutar da hali, yake cutar da lafiya. Shi yasa daga nan ne malamai suka dauki ka'ida wa aslu kullu ma yadurru al-man'u, inji mai maratib su'ud, wa aslu kullu ma yadurru al-man'u, asalin dukkan abin da ke cutarwa, dalili na shari'a shine dukkan abin da ke cutarwa shine wannan abin an hana shi. Yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa da wannan ayar akan haramcin sigari, saboda babu, ba su da amfani ko nufin su ko ba su yi cutarwa, khabith ce ga wari mummuna in ka shiga ciki sai da wari ka san har matilin ake yi na masu shan sigari saboda matilin na ordinary matilin ya fi karfin sun fi karfin sa kai saboda ka ga khabith ne ta wannan khabith ne zai baka sama zai sanya dan yatsun mutum ka ga sun dafe launin mutum ka ga ya dafe da hakora ka ga sun dafe sannan kuma akan wannan gabaki daya ya baka huhu yana sa kansa ta huhu yana sa cutar zuci sai daga cikin abin da yake sa zuciyar mutum ta gaza wato ta gaza jijiyoyin zuciya su toshe shine shan sigari shan wannan hayakin da abin da ya kama da shi da su shisha da sauransu banda waɗanda suke sanya maye su wannan kaga cutar su ba a bayyane suke saboda suna gurbatar da hankali amma tabar da baka gurbatar da hankali wannan shine dalilin da da malamai suka sanya da san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sifar sa shine wai harimu alaihim alhaba'i wa yadau anhum israhum yana sauke nauyin da yake kansu al isr nauyi a cikin shari'ar yahudu tana da yawa shari'ar yahudu zaka ga abubuwa da yawa hukuncin kisa ne a kansu hatta aiki ranar asabar idan mutum ya aiki ranar asabar hukuncin sa kisa mafi tsananin abin da ke cikin shari'ar yahudu na wato nauyi shine babu tuba a ciki babu tuba idan mutum ya yi laifi a lokacin sai ya zo gida a lokacin da wahayi yake sauka sai ya zo gida sai ya ga an rubuta masa cewa ga kafarar laifinka ka cire idanunka ka zama makafu ba ku gaba lokacin da suka yi sako annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka ce musu fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku tuba zuwa ga ubangijinku karkashe kawo kanku aka kawo inuwa girgije ya musu inuwa ya musu duhu sannan aka ce su kashe juna sai da mutum 70 aka ce sun mutu a cikin Isra'ila a cikin kasoshin Isra'ila wanda Ibn Kathir ya kawo to babu wannan saukin to annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauke musu israhum nauyin da yake kansu kuma ba yahudu kadai ba duk sauran shari'o'i su ma suna da irin wannan nauyin babu sauki irin a cikin irin saukin da ke cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yuridullahu liyaj'ala alaikum fid din min haraj Allah baya so ya sanya muku wani kunci a cikin addinin ku shi yasa ka'idar addinin nan shine al-mashaqqatu tajlibu as-sayfi tsanani yana kawo sauki duk inda kaga tsanani ya zo to shari'a za ta kawo sauki babu wahala a cikin wannan shari'a sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sifar shari'ar sa ita kuma wannan al-isr nauyi yake ba wai yake banta da yahudu bane amma su suka fi shahara da shi kuma da yake su ne al-mukhatabun da ake magana da su a cikin wannan amma kitabun al-qur'ani bai tsaya akan su ba dukkan sauran al'umomi da suke da shari'a mai nauyi wannan ma'ana ta shiga akan su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya soke musu wannan nauyi wal aghlal allati kanat alaihim qumqumi da yake tare da su tauri da aka yi musu wato ma'ana shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana ba su hurriya tana ba su kanci daga kanji da take ciki dukkan addinai suna cikin wannan kanji wannan ma'anar shine musulmi suke gaya ma al'umomi idan sun je wajen su kamar maganar Rabi'atu bin Amir yace mun zo mu fitar da ku daga cikin kanjin addinai ya zuwa ga yalwar addinin musulunci da yancin addinin musulunci haka Rabi'a ibn Amir ya gaya ma Kisra sarkin Farisawa sarkin Farisawa yana zaune akan Manassa da sai an taka matattakala taki guda 300 kafin a kai gare shi da aka tura masa Rabi'atu bin Amir balaraban daji akan dokinsa wanda yake ko surdi na kirki ba shi da shi gashin fitaddar wato matattakala da sai ya taka hawa har 300 kafin ya kai zuwa gare shi ya tafi zai tafi zuwa wajensa da takobinsa yana takawa yana cikar takobin akan shi fudan su aka zo aka ce kai baka ga wannan mai tsada ba me yasa zaka zo kai wannan to yace to in ku kuka ce na zo in ba ku so sai na koma Kisra yace ku kale shi Rustum yace ku kale shi yazo babban general din ba ma Kisra din bane Rustum ne babban general din Kisra sannan da ya hau sai yace wai ku me yake tafa da ku da yazo wajen sai yace me yake tafa da ku ne yace mun zo mu fitar da mutane daga cikin zaluncin addinai ya zuwa ga adalcin addinin musulunci daga bautar mutane ya zuwa ga bautar ubangijin mutane daga kunci da hukumi na addinai ya zuwa ga yanci da yalwa ta addinin musulunci. Abubuwa guda uku ya gaya masa. To wannan kun ga renan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, domin haka sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam take. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. To sannan sai Allah jalla wa ala yace fal ladina amanu bihi, dan haka waɗanda suka yi imani da shi. Wannan fadin wato kamar Allah ya ce ne, idan ku idza kana hadha an-nabiyyu kama alimtum min shahadati tawrati wal injili bi nubuwatihi, idan wannan annabi shine kamar yadda kuka sani da shaidar at-taurat da al-injila akan annabcin sa, wa min ittifati shar'ihi bi sifati allati sami'tum, kuma wanda shari'a ba ta sifantu da wannan sifar da kuka ji, alimtum anna alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu hadiyahu humul muflihun. To in kun san haka, in kun san wannan kuwa, to kun san cewa duk wanda suke imani da shi suka karfafa al'amarin sa, suka taimaki addinin sa, to hakika kuma suka buki shiryar da yazo da ita, su ne marabauta, su ne masu falahu, ba wannan su ba. A cikin wannan akwai tabbatar da cikakkiyar rabauta game da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da cewa Yahudawa waɗanda suka rayu suna azama akan za su yi imani da shi, su ma suna cikin muflihun. Da waɗanda suka zo suka same shi a zamaninsu kuma suka yi imani da shi a zamaninsa, su ma suna ciki. Da wanda bayansa suka imani da shi, su ma suna cikin al-muflihun. Kuma a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa ga bayyana sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ga malaman Yahudawa da Nasara, da kuma wanda duk suke da wannan ilimin. Domin bayyana sha'anin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar wa azzaruhu, ai wa qawwa amrahu, suka karfafa lamarinsa. Dan haka irin su Abdul Ahad Dawud dinnan, irin su Malam Ahmad Didat, irin su Sheikh Zakir Naik, da suke fitowa su faɗi irin abubuwa na mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin littafin Yahudawa da Nasara, sun shiga cikin wanda suke wannan ta'ziri din bi idhnillahi, haka muke musu kauna. Domin Allah ya ambace su da wannan sifa, wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka karfafa al'amarin sa, suka taimaki addinin sa, suka bi shari'ar sa, su ne al-muflihun. Na'am.
Ya ayyuhanna
قل يا ايها الناس كشي يا رسول الله يا قوم تاني اني رسول الله اليكم للي حقيقه ني منزل الله ني غريكو جميعا غباكي دايانكو الذي له ملك السماوات والارض شي الله شي ني wannan wanda ke da mulkin samai da kasa لا اله الا هو بابا بوتاوا da gaskiya sai shi yuhyi wa yumit yana rayarwa yana matarwa fa aminu billahi wa rasuli dan haka ku ba da gaskiya da Allah da manzansa annabiy ummiy wannan annabi ummiy alladhi yu'minu billahi annabin da yake imani da Allah wa kalimati yake imani da kalmomin Allah wattabi'uhu kuma ku bi shi la'allakum tahtadun domin ku samu shari'a domin ku zamanto ku ne waɗanda suke shiryayyu. Allah madaukakin sarki ya kawo wannan jumla a cikin kissar bani Isra'il domin nuna cewa annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa ga duk mutane ne baki daya. Babu zancen cewa wai dan mutum shi bani Isra'il ne, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzo ne gare shi ba, manzo ne ga mutane baki daya, da Isra'ili da ba Isra'ili ba. Allah yake kace musu ya Rasulullah ni hakika manzon Allah ne. Aka karfafa jumlar da inni saboda a cikin waɗanda za su ji wannan maganar akwai masu inkari, akwai masu shakka. Akwai masu inkari kamar Yahudawa da suka ce a ai Annabi Larabawa ne. Akwai masu shakka, shin Annabi ne gare mu ko ka ba Annabi ne gare mu ba? Mu ma fa mun kasance mun imani da Annabi, to a ce mu a shafa shari'ar mu zo wata shari'a haka ne? Akwai masu taraddudi, to shi yasa aka karfafa, saboda a dauke da mai taraddudin da mai inkarin matsayin wanda duk suke inkari, saboda aka karfafa maganar cewa hakika lallai kace ni hakika lalle manzon Allah ne gare ku gabaki ɗayan ku, wato ba wanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ne gare shi ba. Shi yasa yake wallahi wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyha aw nasraniyha thumma la yu'minu bihi illa dakhala an-nar. Yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa, babu wanda zai ji sha'anina a cikin wannan al'umma, yace ummatu da'awa wanda aka ce ne isar da sako zuwa gare shi, sai duk wanda ya zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya biyo bayan sa a nabi kasa, duk wanda labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai masa sannan bai yi imani da ni ba, ko ba yahude ne ko ba nasare ne, face ya shiga wuta, face ya shiga wuta. Amma wanda yake a can ne bai taba jin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yana kokarin bin littafin sa na yahudanci ko littafin sa na nasaranci, to Allah zai tashe shi akan abin da yake na wannan littafin, ba za a ce tunda yayi zamani da wanda ke zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to shi ma ya zama to kafiri tunda da'awa bata kai masa ba. Dan haka ne yake wajibi akan musulmi su fitar da da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam kowane loko na duniya, saboda ya zama to an yanke hanzari ga mutane. To Allah madaukakin sarki ya sifanta kansa da cewa rasul, cewa manzo shi Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, wannan Allah sai ya sifanta shi da waɗannan sifofi, cewa wato kamar yanda za ku yi imani da Allah mai waɗannan sifofi har kuma za ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah wanda ke da mulkin sammai da ƙasa, ba wani bai wannan in ba shi ba. Allah wanda yake babu abin bautawa da gaskiya sai shi, kamar yanda annabawa suka ce Ibrahim da Musa da Isa da Nuhu da sauransu, duk abin da suka ce kenan. Saboda haka shi ma a jirin gwanan su yake, saboda haka a cikin ambaton waɗannan sifofi na Allah a wannan makami akwai munasaba ga dukkan mabiya addinai, ga dukkan masu karkata ga tauhidi su san cewa to tauhidinsu ba zai amfane su ba sai sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma muktadan tauhidi sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ƙara sifanta kansa da yuhyi wa yumiit, wannan sifa ce wadda ta zo a cikin afdalul dhikr la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah yana yawan sifantar da kansa da wannan sifa saboda abin da ta kunsa na tawakkali ga Allah da bayanin cewa shine mai komai mai kowa, saboda rayuwa da mutuwa a hannunsa take shi kadai, ta daga cikin mafi bayyanar hujja akan kaitowar Allah. Sannan Allah madaukakin sarki ce to dan haka su yi imani da Allah da manzansa annabi ummi, wanda ya yi imani da Allah da kalmomin Allah, ya yi imani da kalmomin Allah su ne dukkan littafan Allah. Dan haka Allah ta'ala yake cewa sai daga cikin sifar ku da ta mayyace ku da sauran yahudawa, yake wa tu'minuna bil kitabi kullihi, kuna imani da littafan Allah gabaki ɗayan su, bisa yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce shi ma kansa yu'minu bi kalimati, yana imani da kalmomin Allah, ku bi shi kuma domin ku samu shari'a. Wato wannan kadai take hanyar shari'a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar biyayya da shi. Na'am.
وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا
Allah jalla wa ala yace wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. A cikin mutanen Annabi Musa akwai al'umma, akwai jama'a, yahduna bil haqqi, suna shiryar da mutane da gaskiya, wa bihi ya'dilun, kuma da gaskiyan nan suke hukunci, wato suna da gaskiyan nan suke adalci, suna hukunci da gaskiya kenan, ba da jahilci ba, ba da rashin sani ba. Wannan yana daga cikin adalcin Al-Qur'ani, cewa ba dutse suka haɗu suka zamanto ɗaya ba, da kuka ji an ce sun bauta ma ɗan maraƙi sun ce ka sanya ija Allah na ilahan kama lahum aliha ba dole suke lalata su ba mabiya fa annabi ne babba kamar annabi Musa saboda haka a cikin su akwai mutane na kirki shine Allah ya yabe su wanda yake shine adalci idan ka fadi abun da yake tare da mutum na sharri ka fada abun da yake tare da shi kuma na alkhairi shine adalci amma ka ce babu wani mutumin kirki ko kuma a ce kai wane kai ina addinin kabila kaza ai an kabila kaza ba sa addini sai dai a baki to wannan yana daga cikin zalunci don ba zai yi ba duk suka yi jam'u kace duk sun zama to daya hatta mutanen annabi Musa da duk abubuwan nan da suka yi gashi Allah ya ce daga cikin su akwai al'umma da suke shiryarwa da gaskiya suna shiryar da mutane da gaskiya wato suna aiki da ilimin su yi wa'azi su bayyana gaskiya kamar Abdullahi ibn Salam da ya musulunta haka ya da ilimin haka ya kira mutanen sa kansu musulunta kuma suna hukunci da gaskiya dinnan wato kuma suna hukuncin adalci da gaskiya duk wanda ya hukunci hukuncinsa ya hukunci da jahilci sai bagatatan ba da zato ba sai ya dace da gaskiya ba za a ce yayi adalci ba ko da ya dace da adalcin domin bai hukunci da gaskiya ba domin hukunci alƙalai guda uku ne wanda ya san gaskiya ya hukunci da ita da wanda ya san gaskiya bai hukunci da ita ba wanda bai san gaskiya ba ya hukunci da rashin sanin sa ko da ya dace da gaskiya din yana daga cikin waɗanda suke ɗan wuta guda uku al'alai ɗaya yana aljanna biyu suna wuta ko haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin abi bakra to saboda haka Allah ya yabi yahudawa da wannan yabo nata wanda yake nuna kan cewar cewar su waɗannan masu wannan sifa suna daga cikin waɗanda suke wato suna daga cikin waɗanda suke al-muflihun din wannan yana daga cikin yadda alqur'ani yake bayyana hakika da adalcin alqur'ani a cikin hukunci akan al'umomi kamar yanda yake cewa inna min ahli kitabi man anta amanhu bi kitarin yu'addini ilayka wa minhum man anta amanhu bi dinarin la yu'addini ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima yace laysu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'ima wannan yana daga cikin adalcin alqur'ani amma in ka karanta tarihin waɗansu al'umomi inda za ka karanta tarihin farisawa sai su nuna kan cewa gabaki ɗaya dukkan wata al'umma lalatacciya ce in ba al'ummar farisa ba inda za ka karanta tarihin misrawa haka za su nuna maka inda za ka karanta tarihin yahudawa sai su ce su ne sha'abullahi al-mukhtar duk kowa wanda yake ba su ba la'ananne ne bai sai komai ba an kawo shi ne kawai ɗan rakiya gare su su ne kaɗai wato wanda Allah ya damu da su to Allah ta'ala ya ce wa qatta'nahum ithnatay asrata asbaban umama muka rarraba su wato kabila guda 12 kowace ta zamanto al'umma kowace daga cikin al-asbab jam'u sib sune kamar al-qaba'il a wajen larabawa kabila a wajen larabawa sune wanda suke fito daga cinya daya daga asali daya to sune a wajen yahudawa kuma sune ake ce musu asbab wato sib kabila Allah ya ce mun raba su kabila 12 al'umma kowace ta zamanto al'umma daga asalin ƴaƴan annabi Yaqub guda 12 kowanne ya zamanto al'umma guda saboda haka yahudawa wanda kake gani duk suna koma ya zuwa ga wannan amma sai suka karu suka zamanto kabila 13 a wannan zamanin kamar yadda wani marubucin tarihi na Ingila Alpha Questler ya rubuta littafinsa kabila ta 13 the 13th tribe wanda ya gano kan cewa waɗannan yahudawan da suke yanzu mallakar Isra'il wanda ake ce musu Ashkenazi wanda suke daga kasashen Russia daga kasashen Poland da kasashen Europe ta gabas Hungary da sauransu su ba bani Isra'il bane shiga addinin yahudawa suke amma asalin su daga daular Khazariya suke Khazar wanda aka yi ta a cikin karni a cikin Qurunul Wusta to su ne suka rabanto kabilar ta 13 amma asalin kabilun 12 na bani Isra'il suna ake ce musu safar da Jews wani wanda yake asalin su daga Morocco da waɗansu su daga Yemen yawan su kuma daga daular Usmaniya domin daular Usmaniya ya tarba su kariya lokacin da ake musu azaba kamar yadda zamu gani a cikin tarihin su to waɗannan kabilu 12 su ne asalin bani Isra'il amma su sauran za a ce musu Yahudu amma ba za a ce musu bani Isra'il ba wa auhayna ila Musa idistaqahu qaumuhu muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa yayin da mutanen sa suka nemi shayarwa suna cikin wannan tafiyar a cikin sahara ta Sina ba abin da za su ci suka kai kuka zuwa ga annabi Musa aya annabi Musa ka shayar da mu idin tasqahu qaumuhu an idrib bi afsat alhajar sai Allah yace masa ka buji dutse da sandanka dutsen wani dutse ne ayyanan ne wanda aka ce shine wanda ya gudu da tufafinsa yayin da annabi Musa Allah ya nuna masa mu'jiza saboda mutanansa bani Isra'il daga cikin cutar da suke masa sun ce yana da kayan maza shi yasa ba in zai yi wanka sai je ya kebance kansa sai Allah madaukakin sarki yayi nufin ya nuna musu cewa ba haka bane ya je yana yin wanka sai dutse ya dauki kayansa ya gudu da shi ya zo a cikin sahihul bukhari sai annabi Musa ya bi wannan dutsen yana cewa tawbi hajaru tufafina ya kai dutse sai suka ganshi suka ce la ashe annabi Musa da muke ce masa yana da wannan aibi ashe ba haka bane su sannan suka dena kaga irin cutar da suke ma annabawan su yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kitan Allah ya kitan annabi Musa an cuce shi da sama da haka amma yayi hakuri yayi hakuri da bani Isra'il Allah ya mana wasiya yace la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu ya ku wanda suka imani kar ku zama so tamkar wadanda suka rinka cutarwa suka rinka yi isar da cuta ya zuwa ga annabi Musa Allah ya tsirar da ya enta wato ya barrantar da shi daga abinda suka daga abinda suka fada to wannan dutsen an ce shine annabi Musa yake tafiya da shi in sun yi sau in sun sauka a waje suna neman ruwan sha ruwan alwala sai ya bigi da sandansa wannan sandan nasa wanda yake jefar da shi ya zamanto macijiya wanda yake yawo da shi wanda Allah ta'ala ya ambace shi cewa matiska bi yaminika ya Musa sandan da ambatan ya zo alqur'ani to ai ka san ba sanda bace ko wace irin saboda haka da wannan sandan yake dukan dutsen in ya duki dutsen sai idaniya 12 su fito na ruwa ko waɗanne mutane sai su je su bulayi kaga inda aka fitar da tsari tsari yana cikin addinin Allah a shari'ar annabawa amma ba mu ba komai namu sai rigima komai namu sai fitar da abin sai an yi doke doke kauce ka ban kauce ka ban suka kada alima kullu unasin mashrabahum fam badat minhu ibnata akrata aina sai wato idaniya 12 abinda ake nufi da idaniyar ruwa wato kamar mabubbugan ruwa kamar famfo kamar famfon ruwa wato 12 ya fito kadi alima kullu unasin mashrabam ko waɗanne mutane ko wace kabila ta san wajen shan ruwan su tsari kenan kowa ya san inda zai je sannan Allah ya ce wadallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa sannan muka yi musu inuwa da girgije yana musu inuwa da rana dan ba su da gida yawo suka rinka yi shekara 40 sanatan yatihuna fil ard shekara 40 suna yawo a cikin wannan muke musu inuwa da girgije duk inda suka tafi ina yana gunsu in sun zauna za su yi baccin ranar girgije ya musu inuwa in tsaya kondishin irin ta Allah wa anzalna alaihimul manna wassalwa muka saukar musu da darba da kuma salwa darba wani irin wato ruwa ne kamar zuma yake irin wanda yake fita daga irin abinda yake fita daga jikin bishiya na wato mai zaki a jikin bishiya wanda za a ganshi kamar karo to wannan ruwan yake wannan zuma-zuman wannan darban shi ne Allah ya rike yake saukan musu shi an ce daga aljanna yake wasalwa da kuma an ce daba nama ne na wato tsuntsaye waɗanda suke kamar ɗan shila makara an ce makara ita ce salwa ɗin ai ita ce salwa ɗin da wani masu hausa ba Allah ya saukan musu da wannan suna ci kulu min tayyibati ma razaqnakum muka ce ku ci daga dada dan abun da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yadhlimun kawo kan su kasance suna zalunta a cikin ishara da kan cewa wa ma zalamuna akwai ishara cewa ba su gode ma Allah ba wato sun zalunci kansu da rashin godiyar Allah domin da Allah ya ba su wannan a cikin wannan suka ci gaba da saba umarnin Allah suna yin wannan aka ce ku duma ate na kun duku wacin ku rike dokokin attaura da karfi aka dauka aka sa dutse a saman su zai fado idan ba su karba ba dan cewa sai sami'ina wa afaina mun ji amma ba za mu yi ba to sai Allah ya tayar da dutse a kansu sai suka fadi da suka fadi din ba su fadi suna masu sujada da baki dai ba ga Allah sai suka jira ta gefe ido ɗaya na kallon dutse zai fado ko ba zai fado ba amma fa duk waɗannan waɗansu ne amma domin Allah ya ce min qaumi musa ummatun yahduna bil haqq akwai al'umma ta gaskiya ba wai ga baki ɗaya sai suka zamanto haka ba to kun ga anan Allah ta'ala ya ce wa zallalna alaihim الغمامة أتم سورة البقرة كما يتي وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى أتكي سيأتي في بابي دسو مكا للقي كدا جري جري أنكم الله يتي مكا للقي سو أنا الله أنا بعد الأبار بني إسرائيل لي لإرن أبن جسكي دا مسلمي دا سوران الأمومي أما أتشان الله أنا بعد الأبار الله أنا زنشيني دسو بني إسرائيل نظامنا النبي صلى الله عليه وسلم yana aibata su cewa ga abin da muke muku domin Allah yayi mai iyayen su haka kuma sun yadda akan tafarkin iyayen nasu suke akan tafarkin wanda suka gabace su na rashin yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke shi yasa Allah yake yin kamar ai su ne ma a lokacin da Allah yayi musu wannan kuma suka zamanto azzalumai din to Allah ta'ala yake basu zalunce mu ba kansu suka zalunta wannan shine akibar dukkan azzalimi kansa yake mazalunci kuma wannan yana nuni zuwa ga hakurin Allah jalla wa ala Allah madaukakin sarki babu wanda yake shi haƙuri ya ci gaba da ba mutane arziki ya ci gaba da ba su lafiya in sun yi rashin lafiya ya ci gaba da amsa addu'a su in sun ce Allah mun mutu mun lalace ka tsirar da mu amma kuma daga ya tsirar da su sai su sake komawa ya zuwa ga saba masa amma ya ci gaba da yi babu wanda yake shi haƙuri jalla wa ala kuma wannan yana daga cikin abin da yake nuna cikar sifofinsa domin sai saboda cikar sifarsa ta ilimi saboda yana ganin aikibar tasu kamar gobe ce kamar yanzu nan ne za a duk za a gama su dawo wajen Allah ya musu kitabi so zaka ganin me za a yi gaggawa gaggawa mai gaggawa sai mara sani amma mai cikakken sani kamar Allah jalla wa ala din ba zai gaggawa ba bai cancance shi ya gaggawa ba saboda cikakken sanin sa da kuma cikakken kudurarsa ba wanda zai fita daga ikon sa saboda haka sai Allah ya ce kansu suke zalunta a cikin wannan akwai nuna jina'i cikakken wadata ta Allah jalla wa ala da abin da zai sa mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron zalunci ya ji tsoron zaluntar kansa kuma wanda yake nuna kan cewa dukkan wanda ya zalunci akibar zaluncin sa tana nan a kansa domin Allah madaukakin sarki baya kala zalunci musamman in zaluncin ya rataye da haƙƙin wani ba nasa ba shi zai yafa nasa amma ba zai yafa na wani ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma waffiqna li siyami Ramadan wa qiyamih imanan wa ihtisaba waj'alna min al-maqbulin waj'alna min utaqaika min an-nar Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa asifna wa la tu'sir alayna warda anna wa rabbina Allahumma ij'al الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين